sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Sauraro assalamu alaikum barkabu da wannan lokaci nace Abida Bahari Auda tare da Ibrahim Ka Albasi Garba da sauran abokan aiki kuke gabatar muku da wannan shirin a yau Alhamis 15 ga watan Disamba na shekarar 2022 a cikin shirin dabu da yanzu za ku ji ci gaban tattaunawar shugaban sashen Hausa Aliyu Mustafa Sokoto da shugaban Jamhuriyar Niger Muhammad Bazoum a yayin da yake halarta babban taron da Afirka ta shirya da shugabannin Afirka a dabbar da Washington DC. Muna kuma tafe da shiri da musamman da kuma labaran wasanni. Kafin mu tsunduba cikin taskar rahoton dubu, bari mu je da duniyar ta yidi.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan auna lafiya ga labaran. Amurka ta kakaba wasu sabbin takunkuma na tattalin arziki ma wasu cibiyoyin hada-hada na Rasha a yau dinnan Alhamis, inda ta auna ɗaya daga cikin mafiya kuɗi a ƙasar, Vladimir Putin da iyalinsa, a wani mataki na baya-bayan nan na ƙoƙarin takura Rasha saboda yakin da take yi a Ukraine. Putin ya taɓa zama mataimakin Prime Minister, kuma Amurka ta ce yana da alaƙa ta kai tsaye da shugaba Vladimir Putin. Putin ɗan shekaru 61 shi ne mamallakin Interest, wani kamfanin saka jari, wanda Amurka ta ce yana da jari a sassa daban-daban na tattalin arzikin Rasha, ciki har da kashi 36 cikin 100 na Nunikel, kamfanin sarrafa palladium da kuma nickel mafi girma a duniya. Amurka ta kuma dakatar da Putin daga amfani da Nirvana, wani jirgin ruwa na Alatu wanda kudinsa ya kai dala miliyan 100 barkatai, wanda shi da wasu suka mallaka. Kafin nan ma Burtaniya da Canada sun kakaba masa takunkuma. Fadar shugaban Amurka ta White House ta fito da abinda ta kira shirinta na tunkarar COVID-19 a wannan lokaci na sanyin winta, wanda ya hada da gwaji kyauta a gida da kuma wadata rigakafi a fadin kasar. A wata takardar bayani, fadar ta White House ta ce a yayin da cutar ta COVID-19 a tabakinta yanzu ba ta da mummunan kaifin da take da shi a da, cutar na ci gaba da rikida. Kuma bayanai na baya-bayan nan daga cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta Amurka CDC na nuna cewa an samu ƙarin sabbin kamuwa da cutar da waɗanda ake kwantarwa da kuma mace-mace a 'yan kwanakin nan. Fadar ta White House ta ce baya ga wuraren gwaji kyauta da tunima tattanar daga yau dinnan Alhamis, kowane iyali a Amurka na iya odar kunshi hudu na kayan gwajin COVID-19 a gida, waɗanda kai tsaye za a tura ma iyalin ta akwatin gidan waya. A halin da ake ciki kuma, ƙasar China ta zaburo ta yi rigakafi ma ɓangaren mutanenta da ya fi fuskantar haɗari a yau dinnan Alhamis, yayin da ake fargabar yiwuwar ɓarkewar annobar COVID-19, ta yadda wasu ƙwararru ke hasashen ƙarin mace-mace sosai, bayan da China ta sassauta tsarin matakanta da suka haɗa da wato waɗanda ke taka birki sosai ma cutar a baya-baya. Wannan tashi tsaye da China ta yi na zuwa ne bayan da hukumar lafiya ta duniya WHO ta bayyana damuwarta kan rashin wadataccen rigakafi ga mutanen China wajen biliyan 1.4, yayin da kuma ta yi wa Amurka tayin gudumawa a ƙoƙarinta na tunkarar ƙaruwar masu kamuwa da cutar. Ranar Laraba da ta gabata, China ta fara kawar da tsauraran shingen dakile COVID-19 ɗinta, tana mai soke sharaɗin gwajin COVID-19 da sassauta matakin killace mutane da suka janyo rashin natsuwa ga dubban mutanenta, har wato aka samu rashin kwanciyar hankali a ƙasar. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ukraine ta ce wani ɓarin wuta da Rasha ta yi yau Alhamis a birnin Kherson na kudancin ƙasar ya halaka mutane biyu, a yayin da kuma a ɗaya ɓangaren jami'an da Rasha ta naɗa a birnin Donetsk na gabashin ƙasar suka ba da rahoton wasu hare-haren da Ukraine ta kai. Kirilo Tymoshenko, mataimakin shugaban ma'aikatar ko ma'aikatan fadar shugaba Vladimir Putin, Koko Zelensky ya tura wani sakon Telegram mai cewa hare-haren da Russia ta kai ta sama sun dira kan ginin harkokin mulkin yankin a Kherson. A birnin Donetsk, magajin garin wanda Russia ta nada, Alexei Kulamin ya ce barin wutar da aka yi ta yi a tsawon daren jiya na ɗaya daga cikin mafiya muni a tsawon shekaru da dama. Yan aware masu ra'ayin Russia sun fara iko da sassan yankin Donetsk tun daga shekara ta 2014, kuma a farkon wannan shekarar Russia ta saka sassan cikin rukunin wuraren da ta haɗe su, amma al'ummar duniya ta yi watsi da hakan. Kasar Peru ta yi shelar kafa dokar ta ɓaci ta baki ɗaya ta tsawon kwanaki 30 daga jiya Laraba saboda zanga-zangar da ta ɓarke sanadiyar tsige shugaba Pedro Castillo. Da wannan shelar, sojoji za su taya 'yan sanda ta wajen tabbatar da bin doka da oda. Shelar ta kuma dakatar da duk wani 'yanci na zirga-zirga da taro, sannan ta ɗage duk wani hani na binciken gidajen mutane. Masu zanga-zangar dai sun yi ta gangamin nuna adawa da hamɓar da Castillo da 'yan majalisar dokokin Peru suka yi ranar 7 ga watan nan na Disamba bayan da ya yi yunƙurin rusa majalisar. Zanga-zangar wadda wani sa'in ta kan zama ta tashin hankali ta yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 8. Jiya Laraba, ministan tsaro Alberto Attarulo Panaranda ya ce ɓarnace-ɓarnace da tashe-tashen hankula na a taɓakinsa buƙatar martani ƙwaƙwara da kuma ya dace da hukuma.
Madalla a gaida Ibrahim Kalbasi Garba da ya kawo bada labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Ku jama'a, kamar yadda muka bayyana a farkon shirin, a jiya muka fara kawo muku hirar shugaban sashen Hausa Aliyu Mustapha Sokoto da shugaban jamhuriyar Nijar Muhammad Bazoum da ya kawo bada ziyara ɗakin watsa labaranmu a nan birnin Washington DC. Yayin da ya zo halartar taron koli da Amurka ta shirya da shugabannin ƙasashen Afirka, ga ci gaban tattaunawar.
Amma Excellency, suna cewa China tana samun shiga Afirka ne don tana bin halayen 'yan Afirka na ba da cin hanci da rashawa da sauransu ta samu abin da take so.
Ban ni tsammanin wannan ce babbar hujja. Abin da ni na sani shi ne kamfani na China, inda ana tsammanin akwai hatsari, suna zawa saboda suna so su mamaye ƙasa. Kasan da baya suke wa'ancan sun rigaye su a da, amma yanzu da yake suna so su kai su cin musu, wato akwai haɗarin da su suke iya su tunkara wanda wa'annan kuma ba sa yin shi.
Su ƴan China kenan.
ƴan China.
Mun yi maganar sojoji, magana ta adalci nan da ake karɓar da kai na sojojin Faransa da na Burkina din nan. Na san ya jawo cece kuce da yawa, musamman ganin cewa akwai wasu ƙasashe kamar su Mali da Burkina Faso da ke ja-in-ja da irin wannan matsayi da amfani da irin wannan sojoji. Na san kwanan baya na ji kamar ka fara bayani game da a dalilin da ya sa ka karɓi irin wannan sojoji, amma ba ka ganin wannan yana nuna cewa Niger ta dogara ƙwarai akan Faransa kan abubuwan da take so, har da faɗa da ta'addanci?
Ito su 'yan Mali da suka ce ba su son 'yan Faransa, sojin haya na Rasha suka zuje suka ɗauka suka kawo. In lalle su ba su son soji na ƙasashen waje, bai kamata ba su je su nemi sojin haya. Sojin haya ba su da daraja, kuma su suke biya su. Mu sojawa na Turawa da suke ƙasarmu, ba mu ba su dala ko guda. Suke tallafa mu, suke kawo mu, kuma muna da alaƙa tsakanin ƙasa da ƙasa da Faransa da Amerika. Muna cikin yanayin da mu da kanmu ba mu iya mu kare kanmu. Mu kuma ba irin mutanen da za su mushe mu hidda kuɗin Nijar mu ba da mu kawo sojan haya su yi aiki inda ya kamata mu mu yi shi. Kenan mun kawo sojawa, kuma muna ma'amala da su, suna aikin su. Kuma yau ka duba, mu da Mali ba ɗaya ba ne. Yau a Nijar, alhamdulillahi, mun rike ƙasarmu, mun rike mutuncinmu, mun kare kasanmu amma Mali kasa ta kubce mata tana hannun yan tawaye yau kashi biyu cikin uku ba su hannunta hiye da haka ma ba su hannunta muka ganin wannan Niger kenan bai kamata ba a kukutumta abinda ba su yi kwama da shuna ba.
Excellency kafin ka zama shugaban kasa har ministan harkokin waje kai so ka san harkokin cuci-kuci din da ake game da Faransa da tasirin ta a kasashen da ta mallaka na kasashen mu na Afirka irin su Niger. Me yasa kasashen da Faransa ta mallaka suke da wuya su zama kansu daga tasirin Faransa daga mulkin mallakar Faransa? Al-misali a Niger uranium ma da ake zara wajen kashi 33 kawai Niger take amfana da gare shi sauran duk yana bin Faransa da sauransu. Ga abin da ke me yasa kasashen Afirka suke da wuya su samu yancin kansu daga Faransa?
Uranium in muna so kashi 100 cikin 100 mu samu dauka ba mu da kudin ne. Ba mu da kudin ne hakanin ne ba komai bane uranium na kasuwanci ne duk wanda ya so yau ya zo ya dauki uranium ya hako ya saida
in
ma duka yake so yanzu haka kamfanin biyu na Canada suka zo za su fara amma aikin uranium yana da wahala yana bukatan kudade da yawa sai mai karhi
to amma ban iranian sauran tasirin faransa fa kudi ma faransa take buga musu wa'annan
kasashen ka kwatanta halin mu yau na kudin mu da muke tare da shi na cikin faransa fa ka goda shi da naira ko ka goda shi da cedi wace kasa yau ta he wadata cikin darajar kudin ta naira fa da jiya kusa naira
600
shi ka guda namu
o na Niger
yau ya koma ina ji ko dubu guda da 200 shi ne dubu guda na Niger ba ya zargin mu wannan ai wannan yau mu kasashen nan namu in ba don France fa muna tare da juna mu kasa bakwai muka rike ma juna kuma muka samu yarjejeniya wanda abun ya ruhe mu asiri
kwanan baya taron da kasashen nan takwas da ke son amfani da kudin imiyawa ake ce mishi ne yawa suka zaɓe ka shugabancin wannan kungiya din amma kafin su zaɓe ka nan da an taɓa magana za a yi kudin sai da yawa na eko sai gashi yanzu an zawo ana magana za a yi wannan sabon kudi din me ya faru ne aka jingina maganar eko aka dawo ana magana
amma muna cikin eko har yanzu mu kasashe
masu
masu France fa yau mu muna bukata a yi eko Nigeria ce har yanzu bata shirya ba da su gana har yanzu su ba su shirya ba
ba su safar kudin su
to har yanzu suna ganin akwai matsaloli amma mu a shirye muke ne yau amfani na amfanin kasa ta ya zamanto mana da kudi guda da Nigeria wannan ne nake so wannan nake so kuma
za ka babu shiri da Nigeria ku biyu kadai ku yi kudin ku
kudin Nigeria yanzu haka mu ba mu cika yarda da policy monetary policy ta Nigeria
me yasa
domin kana ganin fatuwan dera mu a Niger mutanen ba su saba da wannan ba ka waye gani ka iske kudin ka darajar shi ya rabu so biyu ba mu saba da haka ba amma in muka tattauna kuma nan gaba dole mu hadu mu yi kudi guda mu duka ECOWAS zai zama kudin mu guda amma mu yi mawa a shirye muke mu je a yi eko
yau shi wannan sabon kudin ne mu waje kudi
ban sani ba sai mun kara tattauna amma yau
dan daji ana magana a yi kudi bai daya din nan
Afirka mu a shirye muke mu a shirye
muke kace mu kana nufin Niger
ko ba Niger ba har kasashen mu duka na iya mu a shirye suke
to me matsala Nigeria ce kawai matsala
Nigeria a zancen karshe da muka yi Nigeria ita ce take so a dan dakata har ta gani sarai
Shugaban Jamhuriyar Nijar Muhammad Bazoum kenan a tattaunawar shi da Aliyu Mustapha yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato rahoto na musamman daga jihar Filato da wakilin sashen Hausa Zainab Babaji ta shirya bada a yau.
A ranar Litinin 12 ga wannan wata na Disamban 2022 ne hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ta fara raba katin zaɓe wa waɗanda ta yi wa rajista da waɗanda suka sabunta rajistansu a jihohi 36 na ƙasar da birnin tarayya Abuja. Hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa ta bakin jami'inta dake wayar da kan al'umma kan harkokin zabe Festus Okoye tun farko ya shedawa manema labarai cewa jama'a za su iya ziyartar ofishin INEC a kowace karamar hukuma tun daga karfe 9 na safe zuwa karfe 3 na yamma a duk ranakun mako har da ranar Asabar da Lahadi don karban katin nasu Na ziyarci ofishin na INEC dake unguwar Tudun Wada a garin Jos inda na tarar da wannan bawan Allah da ya karbi katin kada kuri'ar sa.
Sunana Joseph Nan Manchirtau ni mazabana na rubuta B Arisha kuma ni dan Jos North.
To gashi ka zo karban katin kada kuri'an ka ya abin ke gudana.
Sai to alhamdulillah na zo na dai kamar minti 35 haka. Kuma kamar da ke gani yanzu na karbi nawa na mika paper dina suka bani amma kuma naga wasu da suka shira su asuba wasu an hana su an ce ba karba kowa sai dai kai ka zo karba naka da kanka don sun fada wanda suka yi a June July nasu bai fito ba so su ana ce musu koma ne su kuma suna jayayya
amma ya kaga mutane sun zo da yawa kuwa don wayan suna ganin kamar nan inda aka sa din ya zama lungu ta inda mutane ma daga nesa ba za su iya zuwa su karba ba
ya zama lungu din don kudin mota ba yanzu daga mai kashe 1,800 to ai zai zama dole mu biya lungu ne amma kuma ana fitowa kin gani
kana ga mutane za su iya gama karba ko kafin a ce lokacin zabe
to gaskiya muna roƙon gwamnati su mana kokari su dan ƙara lokaci yawa don yanzu akwai wanda ma ba sani ba da shige kanga ba ko bane ki da radio kuma mu gaban mu sama mu da muke karkara yawa wani bai ji ba sai na koma gidan zuwa in fara cigiya ne ma so a ƙara mana lokaci
Shugaban al'umar Jasawa dake cikin garin Jos Alhaji Shehu Ibrahim Masala yace inda hukumar zabe ta maida ofishin nata a yankin Tudun Wada wuri ne da al'umar su da dama ba za su samu sukunin zuwa ba
headquarters na local government dinmu a da asali tana local government council ne sai aka dauke ta chak zuwa Tudun Wada a Tudun Wadan ma sai aka kai ta a wani lungu mai wahalan kwatance to mun kuka da farko tukuna kan cewa lalle gurin bai dace da headquarters na INEC ba mun yi arboce mun yi da baki haka aka yi registration din nan wanda ya cutar da al'umman mu kwarai da gaske domin babu yadda mutum zai kashe kuɗi tun daga babale ko tun daga maza ko tun daga ungorogo ko yalwa ko sabon layi a ce ya tafi wannan yayi locating gurin ma dan samar wa kansa TVC muka nemi local government council a dauko machine din nan tunda guda biyu ne a kawo daya local government council a bar daya a can haka dai mun tafi daga nan har Abuja mun koka sun nuna mana cewa doka ce guda daya aka yi ta a Nigeria cewa a local government council na INEC kai za iya yi ba tare da an yi la'akari da cewa akwai wurare daban-daban kamar irin Jos da sauran wa'ensu garuruwa masu kama da Jos din da ya kamata a ba su special consideration to ba a yi ba to har yanzu muna roƙon INEC a kawo wani bangaren da ya shafi wannan yanki a sa mana shi ko da a local government council ne zai sauƙaƙa wa al'ummanmu domin tafiya har can za a yi asaran kuri'u masu ɗimbin yawa kwarai da gaske
Tun lokacin da aka samu tashin hankali a Jos al'ummomin cikin garin na Jos suka ware yayin da musulmi ke gefe guda su ko mabiya addinin Krista sun koma gefe guda ne ta yadda sanya wani abin ci gaba wa al'ummar garin yakan zama da sarkakiya saboda tsoron abin da ka iya faruwa lamarin da mai unguwan gangare Alhaji Guda Usman yace kamata yayi hukumomi su rika la'akari da yanayin da zai dadada wa kowa
lokacin registration sun zo har gangare suka register mutane da yawa amma kuma za a raba FBC aka ce sai mutun ya tabi head office na local government a Tudun Wada muna da mata da yara kanana wato abin hadarin ma shine wanda suka register yanzu na farfarkon nan ba da shekara 30 kuma in kin duba yanayin zamantakewa mu na yanzu in ba da mun samu gyara daga wajen Allah an zauna lafiya sai ga musulmi yana gudu ya zai gun Krista Krista na gudu ya zai gun musulmi to in ka dawo abu ka kago musulmi dole ka ba Krista wahala lokacin ya zo ya karba hakan ka gun Krista zaka ba shi wahala mu abin da sa shi mun ke yi magana muke kira akan a taimaka a da mana da kowa a kai shi a zo loka a zo ward nashi a raba zai mana dadin control
to amma mata da yaran nan ko kuma mata da matasan nan sai korafi muku ne shi yasa kuke daukan wannan mataki
ai ya wuce korafi ni kira na yadda ka sanar ne ai duk ma haka kullun sai an zo buga ba mu samu kati ba to ku hakuri muna kokarin yadda za amma fiu daga cikin gaya suna ce to ana rabawa Tudun Wada suka ce mai gwa kai zaka je ka rabo ka mana ce ai wani ba karba wani dole sai kai kaje da kanka suka ce to za su sa su asara kenan yin zabe don ba za su yi tafiya tudu da ba so kin ji shi sa muke roko to Allah taimaka
domin saukaka wa mutane samun damar karban katin zaben al'umar yankin Garba Daho a cikin garin Jos sun fara daukan motoci don kai mutanen su wurin karban katin mai unguwar Garba Daho Muhammad Sagir Umar yace idan har hukumar zabe bata maido da karbar katin kusa da mazaunan al'umma ba to da dama za su iya rasa katin nasu
mun zauna ne a community muka fara daukar hayar mota muna zuwa su yi muka kasa to yanzu ma a yau din nan da muke magana da ke mun dauki mota daya sun je wurin a cikin mota daya da muka dauka muka kai da waɗanda suka yi kokari muka roke su suka dauki kudaden su suka je da kyar muka samu mutun tara suka samu nasu amma idan an kawo shi cikin anguwa akalla su ma'aikatan za su samu abin da sauki mu ma mutanen anguwa za mu samu abin da sauki in ma da wani taimako da mu community za mu iya yi to za mu iya taimakawa mu ga cewa an yi abin cikin salama an gama a cikin salama
kana ga kamar idan har ba su samu zarafin karban wannan kati ba yaya zai shafi zabuka da ke zuwa kenan
to a gaskiya idan har ba a samu sun karba ba za mu samu matsala wajen zabubbuka domin mutane da yawa ba za su iya yin zabe ba mu kuma idan har aka ce mutane ba su samu yin zaben ba to ai kaman an fadi kenan abinda hukuma take so shine jama'a su fito su yi zabe amma an ba su da kati da me za su yi zaba kin ga zaben ba zai yiwu ba so da haka muna roƙon su su taimaka su shigo cikin anguwanni su ba da katuttukan nan mutane su karba don su samu damar yin zabubbuka
Malama Sarah Sunday tace duk da shike tazo daga nesa ne bata samu wani tsaiko a wurin karban katin nata ba
to gaskiya ba wani matsala sosai idan dai kana da takarda na farko da aka baka in ka kawo nan da nan za zaba a baka ba wani bata lokaci
me kike ganin gwamnati za ta yi domin ta ƙara inganta wannan aikin da ake yi saboda yi sauri tunda kin ga saura wata daya ne ko biyu ne kawai za a ƙara sa me kike ganin kamar yin gwamnati za ta yi
to ya kamata gwamnati su taimaka mana dan wayansu da suna da nisa maybe wuraren su din can ya cika wadatu ya su samu da sauri ba gwamnati za su taimaka mana ko da abubuwan awa a kawo su wuraren da ba mutane sosai muna roƙon su taimaka mana su kama na su anguwar da zai fi mana da sauki
Shima Alhaji Yusuf Siraje shugaban kungiyar dattawan unguwar Rogo, unguwar Rimi, unguwar Zinariya da Sabon Layi a cikin garin Jos ya shawarci hukumar zabe ne da ta maido da raba katin zaben a harabar masu unguwanni.
Al'umma na suna cikin damuwa kwarai da gaske. Dalili wannan unguwanni da na gaya miki nake shugabanci ya kai local government guda a Plateau State. Yawan su to kuma matan da muke da su a wannan anguwa da na kira miki sun ninka mazan yawa kuma mace ba za ta iya barin abubuwan da take yi ta je tudun wada don karban wannan katin zabe ba dama sun mana alƙawari za su kawo mana ango rogo a secondary school
su aine kenan
za su zo da shi don a kowa ya zo ya karbi nashi to amma har yanzu mun ji shiru ba su kawo ba ba su ce mana ga abin da za a yi ba kuma ga lokaci na kurewa saboda haka muke roƙon INEC su kawo wannan abin kamar inda jama'an nan suke a anguwanni da karkashin masu anguwanni a zo da shi kofar gidajen masu anguwanni kawai kowa a gaya masa mai anguwansa na anguwa kaza a zo ana karban wannan abin a anguwan zai zama sauki kuma za a samu mutanen da za su yi zabe da yawa kuma ba za a yi asaran kuriwu ba
na tuntubi hukumar zabe mai zaman kanta a jihar Plateau kan korafe-korafen jama'a amma har lokacin da na hada wannan rahoto ban samu amsa daga gare ta ba hukumar zaben da ita ce za ta ci gaba da raba katin zaben har ranar 22 ga watan janairun shekara ta 2023 Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya
to a gaishe ki zai da babaji wanda shida gida zuwa buku dai daga birnin Washington DC aka bitoci 19-31-49 da kuma 60 a matsakaicin zango gabas sauraro ba a jamhuriyar Niger za ku iya jimbo a tashar ta VOA Africa kan bita 102.5 bayan haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashahausa.com domin jin shirye-shiryenmu
wasanni a takaice
halin yanzu dai akwai kasashe guda 8 suka sami kaiwa ga wasan kusa da na kashi wato quarter final kasashen ku sune Croatia, Netherlands, Brazil, Argentina. Sauran kasashe hudun sune Morocco, Ingila, Portugal, sai kuma Faransa. Gobe Juma'a kasashen Croatia da Brazil za su fafata da misalin karfe 4 agogon Nigeria, sannan kuma da misalin karfe 8 na dare agogon Nigeria. Kasashen Netherlands da kuma Argentina za su shigo don kece raini a tsakanin su. A duk kasar da ta sami nasara akan yar uwarta za ta buga wasan daga shi sai na karshe. Sannan kuma a ranar Asabar kasashen Morocco da kasar Portugal sune da su bude fage da misalin karfe 4 na yamma agogon Nigeria. Kana daga bisani da misalin karfe 8 na dare agogon Nigeria, kasashen Ingila da Faransa su shigo filin don gwada kwanji. Daga ciki wanda ta samu nasara ita ce za ta buga wasan gaba wato semi-final. Yanzu kuma zan kawo bayani ne game da irin wasanni da aka fi yin su a duniya da kuma hasashen da ake da shi neman mutanen da suke yin wasan. Na farko dai shine kwallon kafa wanda ake kira da sunan football da turancin Ingila, yayin da su kuwa Amurka kan kira shi da sunan saka. A wani diddiga da hukumar kwallon kafa ta duniya ta yi tace akwai mutane sama da miliyan 265 maza da mata da ke wasan kwallo a duniya, sannan akwai alƙalan wasa miliyan 5. Na biyu daga wasanni a duniya shine badminton. An kirsa akwai masu yin wasan badminton maza da mata miliyan 220 a duniya. An fi yin wasan badminton ne a yankin Asia. Sai na uku wasan hockey. Shi dai wasan hockey maza da mata kan yi, akwai mutane 10 da kuma mai tsaron gida guda daya. Shi wannan wasa ya kasu kashi biyu masu dokoki iri daban-daban, wanda ake yin sa a fili da kuma wanda ake yin a kan kankara. Wasa na hudu shine wasan volleyball wanda farkonsa dai daga kasar Amurka ne. An kiyasta akwai mutane a fadin duniya da suke wasan volleyball din kimanin miliyan 998. Sai wasa na biyar wasan kwallon kwando wanda ake kira basketball, mutane miliyan 450 ne ake kyautata zaton suna yin wasan. Fitattun yan wasan kwallo na duniya sune Michael Jordan. Wasan kwallon table ko kuma table tennis, an kiyasta akwai mutane miliyan 300 a duniya masu yin kwallon table din. Sai wasan baseball ko kuma softball, an kiyasta akwai mutane miliyan 65 a duniya masu yin wasan. Sai kuma wasan golf, wanda shi wasan an fi alakanta shi ne da masu kuɗi ne ke yin wasan golf din. Akwai mutane miliyan 60 a duniya masu yin wasan golf din. To da wannan takaitattun bayani kan wasanni da suka fi shahara a duniya ake kuma yin su, na kawo ga ƙarshen takaitattun labaran wannan mako. Nake cewa Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To mun gode Malam Abdulwahab, shirin mu na wasanni kenan a takaice. Yanzu kuma sai takaitattun labarai.
To a takaicen, Amurka ta kakaba wasu sabbin takunkuma na tattalin arziki ma wasu cibiyoyin hada-hada na Rasha a yau dinnan Alhamis, inda ta auna ɗaya daga cikin mafiya kuɗi a ƙasar, Vladimir Putin da iyalinsa, a wani mataki na baya-bayan nan na ƙoƙarin takura Rasha saboda yakin da take yi a Ukraine. Putin ya taɓa zama mataimakin Prime Minister kuma Amurka ta ce yana da alaƙa ta kai tsaye da shugaba Vladimir Putin. Fatanin ɗan shekaru 61 shi ne mamallakin Interest, wani kamfanin saka jari wanda Amurka ta ce yana da jari a sassa daban-daban na tattalin arzikin Rasha, ciki har da kashi 36 cikin 100 na Nonikel, kamfanin sarrafa palladium da kuma yin nickel mafi girma a duniya. Fadar shugaban Amurka ta White House ta fito da abinda ta kira shirinta na tunkarar COVID-19 a wannan lokacin sanyi na winter, wanda ya hada da gwaji kyauta a gida da kuma wadata rigakafi a fadin kasar. A wata takardar bayani, fadar ta White House ta ce a yayin da cutar ta COVID-19 a tabakinta yanzu ba ta da mummunan kaifin da take da shi a da, cutar na ci gaba da rikida. Kuma bayanai na baya-bayan nan daga cibiyar yaki da cututtuka na nuna cewa ana samun matsaloli sosai da cutar.
To ba saurare baki daya a daddai za mu da sa'aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu da wani sabon shirin da misali karfe 6 da safe agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 5 da safe kenan agogon Ghana yanzu a madadin wadanda kuka ji buryoyin su musamman ba Ibrahim ka Albisi Garba da ya ta gabatarwa da Julian Ladders Gresham da ta ba da ubari da Mr. Lopes da ya daidaita ba da sauti dace Abida Buhari Auda daga da sashen Hausa a birnin Amurka a birnin Washington DC take sallama da ku a huta lafiya.